Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne muka sake dawowa tare da Haruna Shehu mun rabar jus a cikin shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Yau Talata 26 ga watan Afrilu shekarar 2022. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Zamfara dake arewacin Najeriya ta karbi rahoton komitocin da ta kafa dan binciko mata gaskiyar zargin da ake wa wasu sarakuna biyu na alaka su da harkar ta'addanci.
Alhamdulillah mutane sun zo sun ba da shedu su ko da mai kawo wajen bangaren supporting wanda ke cewa eh da wanda ke cewa a ko yan kawo to wannan kuma mun auna.
Hukumomin tsaron jamhuriyar Nijar da na Burkina Faso sun ba da sanarwar halaka 'yan ta'adda sama da 100 tare da cafke wasu gombai. Ko yaya masana harkar tsaro ke kallon wannan nasara da dakarun kasashen biyu suka samu?
In sun gama kai a ci nasara na yin kariba lecture kuma kaga nan ma ka gani a wannan gungun kasashen yana ta cin nasara. In na imani lalle in dai har kasashen wannan abin ya shafa kowa ya kawo nashi gudunmawa. Lalle za a ciyo kan abu.
Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukuna.
Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce ko a mafarki shugaban Russia Vladimir Putin bai taba tunanin kasashen duniya za su tsaya wa Ukraine cikin gaggawa ba. A daidai lokacin da Amurka ta kira wani taron kasashe fiye da 40 domin tattauna hanyoyin ba Ukraine agaji ta fannin tsaro. Yayin da yake bude taron a sansanin sojin sama da ke Ramstein a Jamus. Austin ya ce manufar taron ita ce a taimaka ma Ukraine samun nasarar mamayen ba gaira ba dalili da Russia ta kaddamar a kanta da kuma karfafa Ukraine din don tunkarar kalubale na gaba. Ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov ya yi gargadin cewa yakin a Ukraine zai iya kasancewa ya zama yakin duniya na uku. Yana mai cewa kungiyar tsaro ta NATO tana yaki da Russia ne a boye. Koriya ta Arewa ta nuna wasu shi'umman makamanta masu linzami mafiya girma da aka sani zuwa yanzu tare da wasu muggan makamai na zamani a wajen wani faretin sojoji da aka yi da dare wanda shugaba Kim Jong-un ya halatta. Kamfanin dillanci labarai na gwamnatin kasar ya ce a wajen faretin shugaba Kim ya lashe takobin karfafa makaman nukiliyar kasar cikin sauri. Shugaba Kim wanda sannu a hankali yake kara zaman tartar tsakanin kasar shi da Amurka da kawayenta yayi kashedin cewa duk kasar da ta kuskura ta takale ta to ta kwana da sanin cewa za ta wargaza ta. A watan jiya a karan farko tun 2017 Koriya ta Arewa ta gujin wani babban makami mai linzami da zai iya shiga wata nahiya. Jami'ai a Amurka sun ce suna sa ran Koriya ta Arewar za ta sake yin gujin wani makamin mai linzami mai cin dogon zango abinda zai kara zaman daddar a yankin. China ta fara wani babban aikin gwajin coronavirus ga akasarin mazauna Beijing miliyan 21 a daidai lokacin da ake fargabar za a iya sanya tsauraran matakan kulle a birnin kwatankwacin matakan da aka sanya a Shanghai. Hukumomi sun fadada aikin gwajin cutar zuwa gundumomi 11 a yau Talata bayan an kaddamar da babban aikin gwajin cutar a gunduma mafi yawan jama'a a Beijing Chaoyang a jiya Litinin. Zhang Yifan wani mazaunin Beijing ne ya ce yana goyon bayan tsaurar matakan yaki da coronavirus kuma idan ana son yaki da cutar da kyau yi wa mutane da yawa gwaji yana da matukar muhimmanci. Sannan ya kara da cewa zai ba da haɗin kai ga gwamnati ta hanyar zuwa ya yi gwajin shi ma. Wata kotu a Myanmar ta jinkirta yanke hukunci a ɗaya daga cikin gwamman shari'o'i da ake yi wa jagorar ƙasar da aka hambarar Aung San Suu Kyi da kwana guda. Kotun dai bata bayar da wani dalili na jinkirin yanke hukuncin ba. Ana gudanar da shari'ar Aung San Suu Kyi ne a asirce kuma an haramta wa lauyoyinta yin magana da 'yan jarida. Aung San Suu Kyi mai shekara 76 za ta iya fuskantar daurin shekara 15 a kurkuku idan aka same ta da laifi. 'Yan sanda a Pakistan sun ce wani harin kunar bakin wake da aka kai a wata mota a kudancin birnin Karachi ya halaka wasu 'yan kasar China uku da direban su dan Pakistan. Manyan jami'an 'yan sanda sun shaida manema labarai cewa mutanen da suka mutun suna kan hanyar su ne ta zuwa babbar cibiyar rayar ilimi da al'adu da China ta gina lokacin da bomb din ya tashi da su a kofar shiga cibiyar. Waɗanda suka mutun sun hada da daraktan cibiyar da ke koyar da harshen China, sauran biyun kuma malamai ne mata. Rahotanni sun ce wata kungiyar ƴan aware da aka haramta da ake kira Baluch Liberation Army ita ce ta ikirarin kai harin.
A gaida Haruna Shehu Mararraba Jos da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, gwamnatin jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin kasar ta karbi rahoton kwamitocin da ta kafa waɗanda ta sa su binciko mata gaskiyar zargin da ake yi wa wasu sarakunan gargajiya biyu na alakar su da harkar ta'addanci da ke haddasa asarar rayuka da dukiyoyi a yankin. Wakilin muryar Amurka Sani Sha'ibu Malumfashi ya aika mana da ƙarin bayani.
Kwamitocin biyu sun gudanar da binciken ne akan zargin da ake yi wa sarakunan biyu na zurmi da kuma na masarautar Dan Sadau tare da wani basarake na yankin birnin Magaji game da batun da ya shafi ta'addanci da kuma kashe-kashen al'umma a wannan jihar. Kwamishinan tsaro na jihar ta Zamfara DIG Mamman Tsafe mai ritaya shine ya mika wannan rahoto ga mataimakin gwamnan jihar ta Zamfara Sanata Hassan Muhammad Nasiha a fadar gwamnati. Cikin takaitaccen jawabinsa, DIG Mamman Tsafe mai ritaya ya bayyana cewa
mai daraja gwamna ya aza mana inda ya dibi cancantan mu ya aza mana waɗannan nauyi da ni da ɗan uwana tsohon mataimakin gwamnan jihar Zamfara Malam Ibrahim Wakala wanda yana ɗan fama da rashin lafiya jinsa. To cikin ikon Allah yau dai duka kwamitocin nan guda biyu da wanda ya bincike wajen ɓangaren zurmi da wanda ya bincike Dan Sadau duka sun kammala rahotonsu kuma sun mika ma gwamnati. Mun yi godiya ga Allah kuma muna yaba mutane waɗanda suka zo ba da shidu da irin kayayyaki da muka samu da bayanai da muka tattaro mun tattara mun rubuta mun kattafa shi yanzu hannun ta gwamnati.
Ya kuma yi bayani akan ka'idojin da gwamnati ta baiwa kwamitocin nasu.
Kusan duk ka'idojin da aka bayar wa kwamitocin guda biyu ɗaya ne a nemo haƙiƙancin sa hannu ko durmaya cikin harkoki da ke gurɓata duk wani abubuwa na shirye-shiryen yaƙi da ta'addanci wanda gwamnati ke yi. To ana zargin waɗannan sarakuna to sai mu binciko ya inda suka kai ga gurɓata mu duk wasu shirye-shirye da muka shirya na yaƙi da ta'addanci. To alhamdulillahi mutane sun zo sun ba da shaidu sun koko da mai kawo wajen ɓangaren sapotin wanda ke cewa i da wanda ke cewa a ko yan kawo. To wannan kuma mun auna game da kotu ke zuwa dole wani guda ya yi ɓangare nauyi to inda ya yi nauyi can zai mu yanka hukuncin mu.
Cikin jawabinsa sa'ilin da ya amshi rahoton, mataimakin gwamnan jihar Sanata Hassan Muhammad Nasiha ya bayyana cewa
a lokacin da aka nada wannan kwamiti gwamnati ta yi tunanin a je a binciki zargin da aka hawa wa'annan MOU guda domin a shaida adalci. Gwamnati ta ba da cikakken lokaci ga wannan kwamitota domin su je su samu bayanai lungu da ƙauye da dukkan sauran ɓangarora don ya kasance adalci ya kasance ga wanda ake zargi. Kamar yadda kuke sani, hakkin gwamnati ne ta kasance ta kiyaye rayuwa da kayayyaki na al'umma da ko ina inda gwamnati ke jagoranta.
Da kuma ya juya ga shawarwarin da kwamitin ya bada, Sanata Hassan cewa yi
wannan kwamiti ta kawo rahoto bayan ɗaukar tsawon lokaci. Muna tabbatar mu da al'umma da cewa biiznillahi ta'ala za mu aiwatar da dukkan shawarwari da wannan kwamiti suka kawo domin gaskiya ta yi aikinta. Kuma muna sanarwa da wannan dama mu yi kira ga dukkan sauran al'umma da cewa a ci gaba da riƙe doka da oda kuma a taimaki wannan jiha da wannan gwamnati da addu'a.
Tuni dai waɗannan sarakuna biyu gwamnati ta dakatar da su daga sarautarsu har sai an kammala binciken da ta sanya a yi mata. Sani Sha'ibu Malumfashi, muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
To hukumomin tsaro a Jamhuriyar Nijar da Burkina Faso sun bada sanarwar halaka 'yan ta'adda sama da 100 sun kuma cafke wasu gommai tare da lalata kayayyakin su da dama. Lamarin ya faru ne yayin samaman haɗin gwiwa da dakarun ƙasashen biyu suka gudanar a yankunan da ke iyaka a cikin watan nan na Afrilu. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
A yayin rawar daji ta haɗin gwiwa da aka yi wa lakabi da Operation Talitwa da ke nufin ƙawance a harshen Gurmawa, wanda suka gudanar daga ranar 2 ga watan Afrilu zuwa jiya Litinin 25 ga wata ne, sojojin Nijar da na Burkina Faso suka yi nasarar fatattakar 'yan ta'addan da aka kinsa cewa sun haura 100, yayin da wasu 40 da ake zargi da haɗa kai da 'yan bindiga suka shiga hannu. Sannan askarawan ƙasashen biyu sun yi nasarar ragargaza kayayyaki da dama da suka haɗa da bindigogi da motoci da sanadaran hada bom na gargajiya, lamarin da ya sa babban kwamandan rundunar mayakan Nijar Janar Salifu Modi da takwaransa na Burkina Faso suka yi tattaki zuwa sansanin sojan haɗin gwiwar da aka kafa a garin Dori domin jinjinawa baradansu saboda gamsuwa da wannan jan aiki. Koda yake soja biyu sun rasu, wasu biyu sun jikata. To koya masu fashin baki ke kallon wannan galaba da sojoji suka samu? Mustafa Abdullahi masani ne akan sha'anin tsaro.
Yana gwada mun mai lalle kasashen wanda abin ya shawa in sun gama kai a ci nasara na kariba lecture, kuma kaga nan ma ka gani ai wannan gungun kasashen yana ta cin nasara. Kin ga imani lalle in dai har kasashen wanda abin ya shawa kowa ya kawo nashi gudunmawa, lalle za a ciyo kan abu.
Dumbin sojan ƙasa ne kowace daga cikin ƙasashen biyu ta girke domin wannan aiki da ya gudana da gudunmuwar sojan saman da suka rika yi wa sansanonin 'yan bindiga lugudan wuta, a cewar wannan sanarwa wace ta ƙara da cewa an kama galan-galan na man fetur da motoci da makamai da dama. Shugaban kungiyar farar hula ta Kadir Son Allah Dambaji na mai nuna farin cikin samun wannan nasara.
Abubuwa ne waɗanda ga tabbatar mana da cewa ko gobe ruwa suna maganin dauda. Ba mu da har gaba in dai da haraka ce zuwa jami'an tsaron mu a ƙasar Niger. In dai an ba su makamai, an ba su abubuwan da ya kamata, to ni ka tsammanin ƙasashen mu so za mu suna isu kare su, ba sai mun koma muna cewa sai mun kawo su so za mu juye a ƙasashen mu.
Wannan aikin ka kaba ya bada damar budewa jama'a hanyoyin kai da kawo a tsakanin garuruwan yankin da abin ya faru ta bangaren Nijar da Burkina Faso, lamarin da ya saka walwala a zuciyoyin al'ummomin da abin ya shafa. Mustafa Abdullahi na cewa wannan wata hujja ce da ke nuna mahimmancin samun haɗin kai a tsakanin fararen hula da jami'an tsaro a yanayin da ake ciki a yau.
Shi ƙarin soji a kashi 25 ne cikin 100 shi ne ya kamata a yi iko mai inganci, ya kamata kuma a wayar ma da 'yan ƙasa kai in sun ga wani abu wanda ba shi ba su ba gwamnati rahoto. Ya kamata a ba 'yan ƙasa ruwan sha, ya kamata a ba 'yan ƙasa abinci, duk dai abu na ci gaba ya kamata gwamnati ya yi shi. In gwamnati ya yi aikin shi, su ma 'yan ƙasa za su ba dona su gudunmawa wa ga matsalar da ake ciki. Allah ya ta zamanto tarihi.
Yankin da Burkina Faso ke makwabtaka da Nijar wani wuri ne da aka bayyana a matsayin mafi hadari da tashin hankali sanadiyar yawaitar aika-aikar 'yan bindiga, inda ake bi gari-gari ana karkashe mutane ana kuma datse hanyoyin zirga-zirga don farwa matafiya. Dalili kenan hukumomin tsaron kasashen biyu suka hada gwiwa don tsara wannan aiki da ya bada damar ragargaza sansanonin 'yan bindigan da bayanai ke nunin sun ketaro ne daga arewacin Mali. A wani lokacin da Faransa ta fara kwashe tarkacenta daga kasar sakamakon rashin gamsuwa da haɗin gwiwar da gwamnatin Mali ta yi da kamfanin sojan hayar Rasha wato Wagner. Suleiman Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
A yanzu haka dai mazauna birnin Lakwaja, fadar gwamnatin jihar Kogin Najeriya na ci gaba da fuskantar matsalar ƙarancin ruwan sha mai tsafta a birnin. Birnin na Lakwaja dai yana bakin gabar Kogin Naija, amma samun wasu unguwanni irin su unguwar Kwakwa da kuma unguwar Kura da ke kan tsaunuka ya sa mazauna irin waɗannan unguwanni mai ɗimbin jama'a shiga cikin wani hali na fafutukar samun ruwan sha da ma na amfanin yau da kullum. Gwamnatin jihar Kogin dai ta ce tana iya ƙoƙarinta wajen magance wannan matsalar, to sai dai ta ce idan dambu ya yi yawa baya jin mai, in ji masu iya magana. Wasu daga cikin mazauna irin waɗannan unguwanni da muka zanta da su sun yi ƙarin haske akan baƙar wahalar da suke sha kafin su samu ruwan shan.
Yawa sunana dan Juma dan Fulani anguwan kwakwa nan Lakwaja. Matsala da muke da shi akan ruwa wallahi akwai wani waje da ake kira Mangoran Jere za mu tashi misalin karfe 1 na dare in dai ba wajen muka je ba ba za mu samu ruwa ba duka wallahi wahalar ruwa da muke ciki yanzu nan abin ba abin nan dan wajen ne kawai muke samun ruwa kuma sai ka tashi da daddare in baka tashi da daddare ba ba za ka samu ruwa ba wallahi haka nan ga mu nan da yaran mu da abin nan dan kuma ka ana neman wanda za a yi daurewa ne da shi da kuma wayan sosani na gida sai an gangara bakin kwata kuma yawancin hokaci yaran mu wallahi fadawa suke a cikin ruwa su mutu
saboda haka nan muke dama tambayar da zan maka kenan Lakwajar nan ta zagaye da ruwan kogi kuma kun ce kuna fama da matsalar ruwan sha me ya ake kike faruwa
to wallahi gwamnatin dai da muke ciki ne dai za su taimaka mana idan dai mu da idon rahama su taimaka mana to nan saman mahadi akwai waje nan da yawa a wajen nan wanda ya kamata za a taimaka mana a yi mana rizabuwa a wajen nan dan su rage mana wannan wahala da muke yi ba ma bacci in dai a ranar da za ka ɗibi ruwan sha ne ruwan shan nan ya zama matsala wallahi saboda haka nan muna roƙon su saboda Allah su taimaka mana mu samu ruwan nan saboda mu dan samu abin gasarari yaran mu sai sun yi
babu famfo nan wajajen ku
ba a ina babu famfo babu famfo ko boho babu wallahi sai dai wannan ruwan da yake fita a gindin dutse kuma sai an yi tafiya wajen kilomita wajen 30 kafin a haura zuwa tsaunin nan kai mayawa ɗaya ma wallahi sai ka abin nan sai ka gaji da yaran mu duka gaje
ya yake shafin rayuwanku
to wallahi muna cikin matsala don Allah ga musu taimaka mana
kuma yanzu kun taba roƙon ita hukuma ba ta yi ba koko menene aka yi
hukuma na sane da wayannan abubuwa din ita ma da kanta tana sane da shi sai dai basu dai abin nan basu maro zuwa wajen mu bane amma dai muna roƙo don Allah a taimaka mana
mutumin Lakwaje ne amma ka so ni ma ga cikin gwamnati gaskiya muna fuskantar matsala barazana ne ma ga rayuwar mu ciya magana ruwa sai ma ka san dai in za a yi maganar Lakwaje dai maganar ruwa Lakwaje kuma ka san inda koguna manyan koguna suka haɗu kina a nan Najeriya kuma kowa ya san da wannan haka nan to amma abin da zai kawo ruwan gidajen mu musamman mu da muke layin tsaunin kwakwa shine matsala
kun kai shekara nawa kuna fama da matsalar nan
halan shekaru biyu shine ma ke son dan karanta maka wani dan tarihi kaɗan kenan to ka gani lokacin Alhaji Ibrahim Idrisu Ibu ya kokarta ruwa ya zo amma shi kuma ya yi irin nashi kokarin kuma da ya tafi kuma wallahi ruwan ya dakata saboda aikin ne ba yan aikin yanda ya kamata ba ban taba ji an turo ruwa daga kasa waya haura sama ba ya kamata a yi zabuwa ne kawai a sama ya so ruwan nan supply ne zabuwa din ya cika ruwan ya rinka rangarowa wallahi wani lokaci mata ma karfe 2 karfe 3 ga yara na bayan su haka ake fuskantar wannan barazana
sai sana malam bala ne a shi Lakwaje ba ma gwamnatin mu kurun ba duka garin Lakwaje ne matsalar mu shine maganar ruwan sha ruwa da ya famfo babu shi kuma Allah albarkace mu da ruwa manya-manya guda biyu kogin Niger da kuma kogin Benue amma shi ga ruwan nan kana ganin ta ba ta zuwa ta samu mutane su amfani da shi na yau da kullun in ka duba cikin garin Lakwaje yanzu nan ke hakan boho lake da kuma rijiyoyi da kullun a kana haka-haka ban san abin da zai faru a nan gaban ba
na'am to yanzu kana nihin babu ruwan famfo a binnin Lakwaje din kenan
a kullun lokacin da tsohon gwamna Ibrahim Idris wai babban gurin ruwa matattar ruwa na kiran amma tun da ya tafi a kalla yanzu na ruwan ba ta samuwa
na to yanzu me kuke so a yi
a muhimmin abu da muke so dai kurun a tata a muna a gyara ma wannan Greater Lakwaje din ya so a samu ana samun ruwan sha sosai sosai ba kuma dai a samu kaman a mako daya ana samun ruwan to biyu ko so uku
to gwamnatin jihar Kogin dai ta ce tana kokarin samar da wadataccen ruwan sha mai tsafta ga al'ummar birnin na Lakwaje. Babban manajan hukumar samar da ruwan sha a jihar Kogin, Injiniya Sagir Abdulsalam Muhammad, ya ce akwai tarin matsalolin da suke fuskanta musamman a kan irin waɗannan unguwanni na saman tsauni. To amma duk da haka ya ce suna kokarin tabbatar da gyaruwar al'amarin kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
gaskiya daidai gwargwado gwamnati tana kokari ta ga cewa ta samun ma mutane ruwan sha a cikin garin Lakwaja musamman. Akwai wurare da yake ana da layuka na pipe-pipe suna samun ruwan. Duk lokuta ɗin da yake kuma saboda su dalilai haka akan ɗan samu tsaiko wajen samun ruwan. A daidai gwargwado gwamnati sai dai mu yaba mata. Mutane kuma ko kuma al'umma da ake ba ruwan nan su kuma mu yi kira gare su da cewa su fahimci yana da kyau da kuma muhimmanci su ma su yi ta kokari suna biyan. Biya wajen suna saboda gwamnati samu dan kudin shiga.
Akwai wasu unguwanni da muka dan lura na Lakwaje din nan kamar unguwar Kwakwa da kuma bangaren
unguwar Kura.
Unguwar Kura kamar mun zanta da wasu sun nuna gaskiya suna shan wahala sosai wajen samun ruwan sha din nan. Kamar akwai wani tanadi da ita gwamnati ke yi na ganin an sauƙaƙa musu.
Kaga misali kamar unguwar Kura akwai bofu ana tsakanin da yake suna tallafa musu. Idan ka duba yanayin wayannan wurare biyu musamman aka yi tsaunuka ne. Fafin da ke wuraren nan duk ba su da kyau sun tafashe kuma mu ɗin da muke nan tsakanin unguwar. Saboda ni a nan na taso a nan haka haife ne na san wurin da kake magana da kyau. Babu wani fafi yanzu nan haka mai kyau wanda ma idan rage za ka ga ɗan uwan mu duk sun je sun babballe sun sayar da su. Wannan abin ni ba jiyau ba ne da nauni. Saboda haka mu kanmu muna da matsala. Kamata a ce muna kokari muna kare kayan gwamnati da yake mu muke amfanin su ma. Amma daidai gwargwado ana dai kokari a gaya za a yi a samu ruwan nan. Saboda tun da can idan ka duba kan wannan tsaunin Kwakwa ai akwai wani tanki ta wancan gefen inda makaranta yake.
Rizabuwa din nan.
Akwai rizabuwa. To layin da ke kai ruwa zuwa wannan tankin a gaskiya duk an babballe shi lokacin da ake gyara wannan hanya. Maimakon mu nema a gyara duk sai aka babballe kuma aka kauda su. Lokacin da ake wannan gyaran hanyar.
Na'am, wannan hanyar da ta hau samun tsaunin kenan.
Sai masu gyaran hanyar suka dan babballa wasu gyara kuma suka kwakwashe fara. Duk irin wayannan kayayyakin idan aka ce an rasa su samo irin su kuma yanzu na aiki. Gwamnati tana da wasu abubuwan a gabanta da yawa.
Rahotanni dai sun nuna cewa ƙarancin ruwan shan na birnin Lakwaja tamkar wata babbar barazana ce ta samun wasu cututtuka da rashin ruwan sha mai tsafta ke iya haifarwa. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Tuma da Allah yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Wasan ƙarshe na bana na Champions League na ƙwallon ƙafa na club inda suka zama zakaru a ƙasashen Turai za a yi wa kanane a ranar 28 ga watan Mayu a Stade de France a Saint-Denis a ƙasar Faransa. A wasannin ƙwallon hannu na tennis na duniya ko Coupe Davis kuwa Trinidad aka fitar da jadawalin waɗannan wasannin na rukuni zuwa rukuni inda rukuni na ɗaya group A wanda za a yi wasannin a Bologna a ƙasar Italiya zai haɗa Croatia, Italia, Argentina da kasar Sweden. A group na biyu group B a Valencia a kasar Spain akwai kasar ta Spain, Canada, Serbia da kuma Korea ta Kudu. Sai kuma a group C na uku a Hamburg a kasar Jamus Faransa da Jamus da Belgium da Australia za su goga. A rukuni na hudu group D a Glasgow a kasar Britania, kasar Amurka da Britania da Kazakhstan da kuma kasar Holland. Waɗannan wasannin za su wakana ne daga ranar 14-18 ga watan Satumban wannan shekara da muke ciki ta 2022 a waɗannan garuruwan da muka ambata a can baya. Su ko masu shirya wasannin tennis na Wimbledon na ƙasar Ingila ko Birtaniya ɗaya daga cikin wasanni mafi girma na tennis na duniya na shekara-shekara a yau Talata ne suka ba da sanarwar cewa ba sai da takardar asibiti ba mai nuna cewa ba ka ɗauke da cutar corona virus kake iya halartar waɗannan wasannin na wannan kwambalar. Cewa da ƴan wasa abinda sai bayewa Novak Djokovic dan kasar Serbia damar shiga wannan gasar daga ranar 27 ga watan Yuni zuwa 11 ga watan Yulin wannan shekara ta 2022 abin tuni dai anan shine Novak Djokovic bai samu damar shiga wasannin kwallon tennis na kasar Australia na wannan shekara ba saboda rashin wannan takardar gwaji ta yana dauke da cutar coronavirus iko a shi dai dan kasar Serbia Novak Djokovic shine ke rike da kambin wasannin kwallon tennis na Wimbledon na kasar Britania na shekaru uku da suka gabata abinda zai bashi dama a bana na hanyar halartar wannan wasannin na kare kambin sa Haruna Mamman Bangu na birnin Gwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Nijar.
To Hausawa na cewa baya ba ta kadan yanzu nan kungiyar Manchester City ta Ingila ta kai wasan karshe a gasar zakarin nahiyar Turai ta Champions League bayan da ta doke Real Madrid da ci 4-3 a wasan kusa da na karshe da aka kammala yanzu nan. Yanzu City za ta jira wasan Liverpool da Villarreal domin sanin wanda za ta kara da shi a wasan na karshe. To yanzu kuma bari mu je ga guzurin Ramadan.
Sunana Malam Nuru Malam Hamisu a nan garin da magara. Goma ta ƙarshen nan tana da muhimmanci kwarai-kwarai lafiya ma ga mu matasa. Muhimmancin ta shine ya kamata wasu suna shiga itikafi a shiga masallaci. Kamar mu makan hadu kullum tunda azumin nan ya kama da mu da yara almajirai mukan yi tilawa ta izbi 20-20 kwana uku sauka kwana uku sauka ayi addu'a. Amma abin da muke jin hankali idan wannan goma ta ƙarshe ta kama akan zaburar da matasa su ƙara ƙoƙari da himma saboda ita wannan a cikin ta nake da kai dare ɗaya tak wanda daren ɗaya Allah ya ce khairun min alf shahr ya yi wata dubu kenan mu yi kokari ba lalle bane mutane za daren lailatul qadr ga a'a ibada in kai ta dace da daren zaka samu cikin wannan wata dubu saboda aka kiran da muke ga jama'a da lasiyama matasa wanda su ne kashin gadan bayan al'umma a wannan zamani su ne da hankali da addu'o'i kowanne roƙi Allah akan buƙatun shi a ga masalolin nan ga sunan wasu sun yi digiri ba aiki su roƙi Allah Allah kawo aiki ga sunan wasu suna da abubuwa ga shi nan da yawa kowanne ya addu'a saboda lokacin da na amsa addu'a da addu'ar da zaka yi a wannan goma ta ƙarshe Allah zai amsa saboda kar a zamana ayi wasa sannan babban kiran da zamu yi akwai ƴan uwan mu matasa wanda zaki gani idan wannan lokacin zamana wuce su wasu da dare za ta gani kare da sana balo wasu kare da zuwa dora fada ana shan a sha shisha a ba daidai bane a koma masallaci a koma ita daga wannan goma hoshi kenan sai mu rayi sai wanda Allah ya arzuta baɗin iya dare sannan sake ganin ta yanzu duniya ku ji ba na ta tsinci kan lasiya ma mu kasashen nan na Afrika wanda muke Afrika ta tsakiya ji ba ki irin bala'in da ke waruwa nan kasan makota nan kasan wannan hurku waɗanda ake kashe wai matasa waɗanda suke kashe su matasa ne dukkan da su ne ake amfani.
Sai yanzu kuma ga takaitaccen labarai.
Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce ko a mafarki shugaban Russia Vladimir Putin bai taɓa tunanin kasashen duniya za su tsaya wa Ukraine cikin gaggawa ba a daidai lokacin da Amurka ta kira wani taron kasashe fiye da 40 domin tattauna hanyoyin ba Ukraine agaji ta fannin tsaro. Yayin da yake bude taron a sansanin sojin sama da ke Ramstein a Jamus, Austin ya ce manufar taron ita ce a taimaka ma Ukraine samun nasarar mamayen ba gaira ba dalili da Rasha ta kaddamar a kanta da kuma karfafa Ukraine din don tunkarar kalubale na gaba. Korea ta Arewa ta nuna wasu shi'oman makamanta masu linzami mafiya girma da aka sani zuwa yanzu tare da wasu muggan makamai na zamani a wajen wani faretin sojoji da aka yi da dare wanda shugaba Kim Jong-un ya halatta. Kamfanin dillancin labarai na gwamnatin kasar ya ce a wajen faretin shugaba Kim ya lashe takobin karfafa makaman nukiliyar kasar cikin sauri. China ta fara wani babban aikin gwajin coronavirus ga akasarin mazauna Beijing miliyan 21 a daidai lokacin da ake fargabar za a iya sanya tsauraran matakan kulle a birnin kwatankwacin matakan da aka sanya a Shanghai. Hukumomi sun fadada aikin gwajin cutar zuwa gundumomi 11 a yau Talata bayan an kaddamar da babban aikin gwajin cutar a gunduma mafi yawan jama'a a Beijing Pyongyang a jiya Litinin.
Thomas Sauraro baki da abin da ya suka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da Allah kuma za ku ji wata tawagar abokan aikin mu yanzu a madadin Daniel Brown da Haruna Shomar Rabajus da ta ni gabatar da wannan shirin, sai kuma injiniyan mu ne Mahmud Lalo nake cewa a kwana lafiya.